Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a, Niyya, Sarauniya da Dalal a Jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Ma sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsiya Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshi da rahoto kan kwamitin binciken rayuka da dukiya da ta salwanta sanadiyan fitina a masarautar Billiri a jihar Gombe. A Kaduna kuma muhawarar sulhu ko aka san haka ga ƴan bindiga ake yi. Kamfanin jirgin Azman ya jefa mata kaici. Muna shirin kai ƙara gaban kotu, inji Shehun Islama Adamu Dokoro. Muna da martani ƴan siyasa a Niger kan sakamakon zaben ƴan majalisa. Muna da shirin yanayi da muhalli da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Farko ga labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. An sake gudanar da zanga-zanga a jiya Alhamis akan juyin mulkin da sojojin Myanmar suka yi a duk sassan kasar sakamakon abin da Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana a matsayin ranar da aka fi zubar da jini tun bayan juyin mulkin ranar 1 ga watan Fabrairu. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa jami'an tsaro sun bude wuta tare da harba hayaki mai sa hawaye don tarwatsa masu zanga-zangar a babban birnin Yango da kuma tsakiyar birnin Manyuwa. An gudanar da zanga-zanga a Mandale inda masu zaman makoki suka hadu saboda jana'izar Kelsin, dalibi dan shekara 19 wanda aka harbe a ranar Laraba a lokacin zanga-zanga a birnin. Waɗanda suka halarci jana'izar suna ɗauke da hoton Kelsin sanye da riga da aka rubuta komai zai kyau a gaban rigar. Kelsin yana ɗaya daga cikin akalla mutane 38 da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an kashe a sassan Myanmar a lokacin zanga-zangar ranar Laraba. Sai dai waɗanda suka shaida lamarin sun ce jami'an tsaro sun yi amfani da harsasai na gaske da kuma na roba da hayaki mai sa hawaye don tarwatsa taron. ‘Yan sandan ginin Majalisar Dokokin Amurka na Capitol sun damu akan barazanar sake kai wani hari kan Capitol, inda suka nemi ma'aikatar tsaro da ta bar kusan jami'an tsaron ƙasa 5,000 a Capitol na ƙarin wasu kwanaki 60 don samar da tsaro har zuwa tsakiyar watan Mayu. Jami'an ma'aikatar tsaron sun faɗa wa BOA cewa ana nazarin wannan buƙata. Jami'an tsaron ƙasa an shirya za su bar harabar ginin Majalisar Dokokin a ranar 12 ga watan nan na Maris. Bukatar barin dakarun tsaron a wurin yana zuwa ne yayin da hukumomi suka ce suna karɓar bayanan sirri sosai kan yiwuwar kisa wani hari da wata ƙungiyar 'yan bindiga ke niyyar kaiwa ginin majalisa a jiya Alhamis, duk da cewa babu wani abin da ya faru har zuwa tsakiyar ranar jiya. Wasu masu ƙirƙirar labaran ƙanzon kurege masu ra'ayin mazanjiya sun yi imanin cewa ta yi a rantsar da tsohon shugaban ƙasa Donald Trump a ranar 4 ga watan Maris a matsayin shugaban ƙasa, ranar da ake gudanar da bikin rantsar da shugaban ƙasa Amurka har zuwa shekara ta 1933 da aka sauya shagulgulan bikin zuwa ranar 20 ga watan Janairu. Amma Trump ya bar Washington makonni 6 da suka gabata a lokacin da wa'adin mulkinsa ya kare, kuma aka rantsar da Joe Biden na jam'iyyar Democrat a matsayin shugaban ƙasa Amurka na 46. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban kwamishina mai kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira ga Habasha da ta ba da dama a yi bincike kan zarge-zargen kisan kai da cin zarafin mata a yankin Tigray wanda ka iya zama laifukan yaƙi. Michelle Bachelet ta faɗa a cikin wata sanarwa jiya Alhamis cewa, muna kira ga gwamnatin Habasha ta ba ofishina da wasu masu saka ido masu zaman kansu su shiga zuwa yankin Tigray da nufin tabbatar da gaskiya da kuma ba da gudunmawa na bin diddigin lamarin ba tare da la'akari da alakar waɗanda suka aikata laifin ba. Sojojin tarayya da Prime Minister Abiy Ahmed ya tura sun yi ta fafatawa da sojojin tsohuwar jam'iyya mai mulkin yankin ta TPLF. Sai dai dubban mutane ne aka kashe a yankin, inda dubun dubatan mutane suka dogara kan abincin agaji kafin rikicin ya barke a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Bayan shafa kwanaki 4 tana sauraron bayanai, kotun Hong Kong ta yanke hukunci jiya Alhamis cewa dole a ci gaba da tsare masu rajin kare demokuraɗiyya su 47 da ake zargi da yi wa ƙasa zagon ƙasa ƙarƙashin wata dokar tsaron ƙasa. Kotun Majistri ta West Kowloon ta hana belin mutane 31 daga cikin masu fafutukar, yayin da wani da aka bayyana a matsayin Farfesa Benny Tai ya janye neman belinsa saboda ana tsare da shi a wata shari'ar. A cewar rahotanni daga yankin, alƙalin kotun Magistrate ɗin Victor Sowatag ya yanke hukuncin cewa babu wata hujja cikakkiya da ta nuna waɗanda ake tuhumar ba za su jefa tsaron ƙasa cikin haɗari ba, don haka ya ki bayar da belinsu. Sai dai tun da farko an ba da belin sauran mutum 15, wanda hakan ya janyo murna daga ɗumbin mutane da suke wajen kotun. Bayan wani ɗan lokaci, an ci gaba da tsare mutanen 15 bayan da jami'an shari'a suka ɗaukaka ƙara na ba da belin. Ana sa ran babbar kotun Hong Kong za ta duba hukuncin ba da belin. Majalisar Dattawan Amurka ta kada ƙuri'a fara muhawara kan dala $1.9 trillion na kuɗin tallafin COVID-19. ‘Yan Democrat sun yi canje-canje a ƙauraren lokaci a cikin matakin da suka ɗauka na tabbatar da sun yi nasara kan ƙudurin dokar da shugaba Joe Biden ya fi ba ta fifiko ta majalisar da take cikin rarrabuwa. ‘Yan Democrat suna fatan majalisar dattawa za ta amince da kuɗin tallafin kafin mako mai zuwa, wanda zai ba majalisar wakilai lokaci ta saka hannu a kai da kuma aika wa Biden cikin sauri. Suna fuskantar adawa mai tsauri daga 'yan Republican da suke jayayyar cewa kuɗin da aka saka ya yi yawa, wanda suka yi watsi da alamomin cewa annoba da kuma tattalin arziki mai rauni za su dawo.
Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Gwamnatin Gombe ta kafa kwamitin binciken adadin rayuka da dukiyoyi da masu tada zaune tsaye suka salwantar a yayin neman nada sabon sarki a masarautar Billiri, wanda ya biyo bayan mutuwar Abdu Buba Meshiru, inda a halin yanzu gwamnan jihar Inuwa Yaya ya nada ɗan Ladi Sunusi Miyamba a matsayin sabon sarki. Ga rahoton Abdul Wahab Muhammad.
Alhaji Ismail Ubamusulli shine Director General din watsa labarai na gwamnatin jihar Gombe, yayi karin haske kan batun kikiro da kwamitin.
Kwamitin ne wanda shi mai girma gwamnan jihar Alhaji Muhammad Inuwa Yaya ya kafa domin duba irin rayuka da aka rasa da kuma dukiyoyi da aka rasa a wannan rikici da ya faru a garin Bindiri.
Ita gwamnati tana da niyyar za ta yi bada agaji ne ko kuma dai tallafi ga waɗanda aka yi musu asara?
Eto, a ka san mai girma gwamna ya riga ya fito wannan maganan ko lokacin da ya je tunewa idonsa abin da ya faru, ya koka bisa ga abin da ya faru, ya kuma ya Allah wade da abin da ya faru, ya jajanta wasu waɗanda abin ya shafa. Sannan ya ba su tabbacin cewa lalle-lalle gwamnati za ta tallafa musu, sannan kuma za ma ta kafa kwamiti wanda zai duba dukkan abubuwan da suka faru, musamman na asarar rayuka da dukiyoyi da inda aka kona ko kama da shaguna da masallatai da gidajen al'umma, da kuma a duba ma mutanen da watakila ko suke gudun hijira wasu yankuna ga mutum nawa ne kuma ina ma suke gudun hijira.
Sai dai kuma a halin da ake ciki, kungiyar Tangare Development Association ta garzaya kotu domin neman haƙƙinsu, kamar yadda lauyan kungiyar ya yi bayani wa manema labarai a garin Gombe.
Sunana Barista Kasbara, kowa ya riga ya sani cewa ya zama jasmin fito mu duba kare haƙƙin su ƙarƙashin doka. Shi ne muka garzaya zuwa babbar kotu ta jihar, mu shigar da hukuna guda biyar. Na ɗaya muna roƙon kotu ta sa ikonta na kotu ta sa mai girma gwamna ya tabbatar da Dr. Musa. Bayan haka muna cewa kotu ta sa shi kuma ta hana shi zaben waɗannan guda biyu da suka ci muna cewa kuma kada ya zamanto cewa an soke wannan zaben, kuma kada a zaɓi wani cewa ya zama shirin mai kai. To a tawar da muke shi ne har yanzu duk da muke kotu, zuwa kotun na ya zama mana ba mu da wani zaɓi, domin duk waɗanda ya kamata a ce sun sa baki sun iya kawo ƙarshen wannan takardama an yi har yanzu da shi ana kikika, an shiga wata sarƙaƙiya. So shi ne muka ga abin da ya fi mafi a'ala shi ne a wannan karan mu je kotu ne muke ta kawo mana ɗauki. To dalilin ke da mun shigar da ƙara yau, kuma muna sa rai a insha Allah kwanan nan za a ba da rana domin mu ci a ci mu a ci fotan mu. Har yanzu muna roƙon shi ne, muna roƙo har yanzu a mayinsa na uba na ƙasa, kuma muna roƙo in shugaban ƙasa zai sa baki a tausaya mutanen.
A halin yanzu dai gwamnan jihar Gombe Malam Muhammad Inuwa Yahaya ya zabi Malam Dalladi Sununsi mai Yamba a matsayin sabon sarkin masarautar kasar Tangale. Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A jihar Kaduna ana ci gaba da muhawara tsakanin masu ganin dacewar sulhu ga 'yan bindiga da masu cewa hakan ba zai haifar da wani alheri ba. Wakilinmu Isa Lawan Ikra ya aiko mana da rahoton.
Manjuwe Hayashin Kwamirtaya mai fashin baki ne akan harkokin tsaro kuma ya duba wannan batu.
To kowane bangare suna da nasu dalili, kuma kowane aka dauka za a iya samu maslaha. Amma bangare masu cewa ai fito na fito, abinda nake tsammani shine sun manta cewa al'amarin na kwantar da irin wannan rigingimu alhaki ne na gwamnatin tarayya, irin kuma kudin da gwamnatin tarayya take sa ba daga aljihunsu ba ne. To ita gwamnatin tarayya da ta yi shiru, ita ce kamata a jita ta fito ta nuna in ma sulhun za a yi, to za a yi sulhun ne da tsatsayi, wato ma'ana waɗanda aka riga aka cutar a yi jadawalinsu, a tabbatar an yadda za a biya su haƙƙoƙinsu. In ya so daga nan da gwamnati in ka ga dama duk yadda za ka yi da 'yan bindiga za ka iya yi. In ma ta ce za ta yaƙe su ne sai ta yaƙe su, in kuma ta ce za ta yi musu afuwa wannan ba ruwan wani. Domin a dokokin Najeriya dama ko ɗaure mutum ma aka yi, gwamnati tana da dama ta ce ta yi mai afuwa. To matuƙar za a biya diya, kuma matuƙar za a zauna tare da shugabanninsu a nemi a zauna lafiya, kuma a nuna musu irin taɓargazar da suka yi ga irin asarar da suka sa gwamnati ta yi, amma za a yafe musu wannan duk ba illa ba ne.
Sai dai al'ummar yankin birnin Gwarin da ke cikin wannan matsala na da ra'ayin ganin kada a yi sulhu da 'yan bindiga baki ɗaya, amma kuma sun ce ita ma gwamnati ya zama wajibi ta tashi don ɗaukar mataki. Alhaji Abubakar Umar Sallau tsohon shugaban karamar hukumar birnin Gwari ne, kuma ya ce sulhun da aka yi a baya bai haifar da ɗa mai ido ba.
Ni ina da goyon bayan gwamna da ya ce ga a yi sulhu. To amma tun da ya ce ga a yi sulhu, me ya yi na ƙin yin sulhun? Mutanen nan bakin gwargwado an san duk inda suke, kai su kai hari ma akan ƙoƙari a kai bayani. To in ka je ka yi sulhu da su, saboda mun gani daga sulhun da aka yi Zamfara ina har birnin Gwari ma an yi sulhun, an yi sulhu a damari. Daga ƙarshe duk sai da suka gama sanin sirrin mutanen garin sanar su suka yi ataki ɗinsu, suka kashi na kasa, suka kwashe musu shanunsu, kwashe mutane suka wuce da su daji suka nemi kuɗin fansa. To kaga a wurina ni ma sulhun nan bai da wani tasiri. Ita gwamnati na gamsu to ta kawo mana ɗaukin da ya dace a kawo na a kawo ƙarshen wannan abu.
Ganin fargabar tubar muzurin da ake ganin 'yan bindigan za su iya yi idan an yi sulhu da su, ya sa Manjo Yashin Kwamirtaya ba da shawara a matsayin mafita.
A in za a yi sulhu, duk waɗannan abubuwan da ake tunani su ne za a shimfiɗa a tabbatar an kiyaye an kauce musu. Ma'ana duk wanda aka yi sulhu da shi aka ce kawo bindigar shi kuma aka iya aje bindigar sa, to dole ne in yana da wata tunja ta shi cego yana da wasu magoya bayan sa, a san adadinsu kuma a san inda za a aje su, in wata sana'a za a koya musu ko wani jari za a ba su kuma ana sa ido a kansu, to dole a yi haka. Kaga babu ta inda za su dubanne har su koma su sake ɗaukar makami.
Tuni dai wasu 'yan bindigan da suka karɓi sulhu a matsayin mafita a jihar Zamfara suka aje makamai, a inda a jihar Kaduna jami'an tsaro ke ci gaba da fito na fito da 'yan bindigan da ke kai hare-hare. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Murya Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Shahararren malamin Islama Sheikh Adamu Muhammad Dokoro ya ce yana tattara bayanai don gufana da kamfanin jiragen sama na Azuman a gaban kotu don yadda kamfanin ya soke jirgin su daga Abuja zuwa Gombe sa'a ɗaya kafin tashi. Shehu malamin wanda ya zo Abuja don gudanar da wasu ayyuka na wa'azi ya ce yana tattara bayanai na abokan tafiyarsa a farkon makon nan da suka isa filin jirgin Nnamdi Azikiwe don tahowa Gombe, amma kawai sa'a ɗaya kafin tashin jirgin sai aka aiko musu da saƙon an soke tafiyar jirgin. Malamin ya ce abin takaicin shine rashin bada wani dalili ko zaɓi na wani jirgin da hakan ya jefa matafiyan da wasu har da iyalansu cikin garari. Sheikh Dokoro ya ce shi da wasu daga fasinjojin sun kuntata sai da suka sake biyan kuɗi a kamfanin jirgin Max wanda zai taho Bauchi, inda daga nan suka shiga mota har cikin dare a ramukan tsakanin Bauchi da Gombe suka isa a Galabaice. Tunda ba wani bayani na da hakuri, malamin da shine babban limamin asibitin gwamnatin tarayya na Gombe ya ce zai maka kamfanin a kotu.
So yanzu tunda ina da boarding pass din da kuma test din da kuma ticket dina da na yanka da kuma sauran jama'a da suka shiga cikin wahala, muna shirin za mu kai su kotu akan wannan al'amarin. Idan mun je kotu sa mana bayani na yin abin da suka yi mana na rashin mutunci da rashin kuma girmama haƙƙin ɗan adam, wanda kaga dai daga Bauchi ba wanda ya biya min kuɗin mota, ni na biya kuɗin mota. Saboda haka duk waɗannan abubuwa za mu tattara su kuma za mu rubuta kuma za mu shigar da su a kotu.
A Sheikh Muhammad Dokoro, shin wannan abun ya faru ne wato daga Abuja kenan zuwa Gombe?
daga Abuja zuwa Gombe. Na yi magana da wanda yake Gombe, yana ce min idan mun zo Gombe shi kuma zai tafi. Amma sai washe gari da na kira shi, nace masa je ya aka yi tunda an yi kansunan jirgi bai zo ba. Yace wallahi mota ya biya ya tafi har Yola, ya je shiga wani jirgi daga can ya biya. To ka tuna daga Gombe zuwa Yola nawa kudin mota? Kuma an biya su ticket din nan, mutanen nan sun karbi kuɗi ba su yi wa mutane ba apology ba komai. Haka kawai shi abai da mutane kaman dabbobi, ana tara musu kuɗi kuma suna wulakanta mutane.
Wannan ya nuna da suka ce sun soke tashin jirgin nan ba a dawo da mutane kuɗinsu ko aka ba da hakuri ba kenan.
Wato mu ba wani labari da ya zo mana ai har yanzu.
Wato wannan ya tilasta ka shiga jirgin Max ya soke ka a Bauchi, sannan ne ka fara kama hanya ka dawo Gombe.
Ya tilasta, wallahi ina gaya maka Alhaji Nasiru, na Bauchi ma da nake son in samu, wallahi da take away dina abinci a hannu haka, da ni da wasu jama'a da muke tare da su haka suna rike da take away din haka, suka dan bubbude suka ci saboda mun taho a gurguje muna son mu samu na Bauchin. Allah ya ci maki wa muka samu ticket din, muka sauka Bauchi biyar da wani abu ana maganan shi da saura a cikin garin Bauchin. Muka yi sallar magariba, muka yi sallar isha, motoci uku haka muka kama hanya, ɗaya tana bin ɗaya haka tana bin ɗaya, har muka shiga garin Gombe koma na dare saura saboda wannan abun din da aka yi mana. Dan me za a yi mana wannan abu?
Zuwa rubuta wannan labarin samun jami'an kamfanin Azuman don jin bayanin su ya ci tura, domin lambobi biyu na kiran abokan hulɗa da suka saka a yanar gizo baya shiga. A jamhuriyar Nijar, 'yan siyasa na maida martani bayan kotun tsarin mulkin kasar ta bayyana sakamakon zaben 'yan majalisa. Daga birnin Kwanni ga rahoton Haruna Mamman Bako.
Biyo bayan bayyana sakamakon yawan 'yan majalisun dokoki da kowace jam'iyyar siyasa ta samu a farkon wannan makon da kotun tsarin mulki ta jamhuriyar Nijar ta yi, 'yan siyasa na ci gaba da mayar da martani akan ragin da jam'iyya mai mulki PNDS tarayya ta samu na ɗaguda, inda ta jimilce 'yan majalisu 79 maimakon 80 da hukumar zaɓe Seni ta bayyana a sakamako na wucin gadi. Na tambayi Umaru na mesaje na jam'iyyar PNDS tarayya shin wannan ba zai sa guwayen su su sanyaye ba a karar da dan takara zaben shugaban kasa na 'yan adawa? Yace zai kai ta neman kotun tsarin mulki ta soke zaben waɗansu yankuna, ko ta neman sake lissafin ƙuri'u kar a tafi yayi galaba? Amma ya soma da maganar ragin yawan 'yan majalisun dokokin na kasa ne.
Lokacin da Seni ta bada an kaga muna da dibiti 80 yanzu ya komo ba dai babu laifi, tunda din nan ma da ya hice mu bai hice mu ba cikin fartukan da muke aliyansa da suna. Kina yanzu mu wannan dibite muna kirari da shi shina tare da, sannan kuma doka ta ce haka, mu babu abin da zai kace mu na hanzari. Kuma kaso na dibiti da zabe wanga na zagayi na biyu ba dai bana, saboda in za ka lisa sai ka lisa ƙuri'u dubu nawa naka ba da dibiti, mu ɗaruruwa na tsakanin mu da su. In ka diba ka gani, ina ƙara faɗa maka koko, ina ƙara faɗa ma jama'a, abin da ya sa su ɗemuwa ta gari su, saboda su bai yiwuwa ka ce kai in ba wurin da kacce ba, shi ɗaya na an na ƙware wurin da an ka ci ka bai yi ba, ina na an ka taɓa haka in ba nan ƙasan mu ba da an ka gamu da 'yan adawa wa'en su, abin da an buƙatar su a ce ko ina suna ka ci.
Sai dai a wurin Isa Mare na jam'iyyar Modern Lumana Afrika ta Hamma Amadu, ya ce ai ragin 'yan majalisu ga PNDS tarayya abokanan ƙawancensu ne aka baiwa, abinda yasa yake ganin ba maganar yin nasara ƙarar zaben shugaban ƙasa da ɗan takarar 'yan adawa ya kai, kuma gare su ba wata galaba a kotun tsarin mulki akan wannan zance.
Zai samu rugugura Lumana an kaba ita ko masu wanka ba ita ba sun kaba ita ba labar ba to ba tare na suke ba, ai ka sun ke sun yi murna da an kaɗe ba wurin kawai wanda su tari wanda su nan kaba ɗaya adawa kaba shi wanda su nan su kaba kai abubuwan nan kawai a bar ma Allah ka ne, ba ma adalcin ba zama wuri guda a ce kai ga inda ba ka rike sa kai na ga ka gaskiya an tari ai ya adalci ba Allah ya maka zama ba.
Sai dai a cewar Abdurrahman Idrisa Kado soja na jam'iyyar MPR Janguriya, da ta samu ƙarin ɗan majalisar guda kuma ta yi total daga 13 zuwa 14, sai ya ce su dai a nasu ɓangare wannan ya zo musu a matakin alhamdulillahi.
Lokacin da an ka gabatar da zaɓe na 'yan majalisar dokoki, ga lokacin nan kotu ta ba da sakamako kowace jam'iyya ga adadin dibitoci wanda ta samu cikin ƙasa gabaki ɗaya. Sannan mu aje ƙorihi Jahatawa, mu aje ƙorihi Maraɗi, mu aje ƙorihi da Magaran. To yanzu ƙorihin da mun ka aje waɗancan kotu ta yi watsi da su, amma ƙorihi na da Magaran wanda mun ka aje kotu ta amince da shi, saboda shi a ƙarin ɗan majalisa guda wanda ya komo gare mu wanda an ka ba MPR Jamhuriya. To dangance da haka nan alhamdulillahi sai mu ce mu yi ma Allah godiya, da muna da 'yan majalisa 13 yanzu kuma mun dawo da 'yan majalisa
14 cikin ƙasa.
Haruna Mamman bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
To kar dai a sha'afa, muryar Amurka ake sauraro ga Aisha Ma'azu da shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin yau, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azzu. Har yanzu dai, a game da batun azumar da Najeriya ya kamata ta yi domin agazawa kudurin kasashen duniya na rage iskar carbon a cikin muhallinmu, yau za mu ji irin matakan da gwamnatin Najeriya take ɗauka domin cimma wannan manufa. Mun karɓi bakoncin mataimakiyar daraktan sashin da ke kula da al'amuran sauyin yanayi na ma'aikatar yanayin ta Najeriya, Hajiya Halima Bawa Buhari, wacce na fara da mata tambaya kamar haka. To Hajiya, wasu ayyuka gwamnatin Najeriya take aiwatarwa domin cimma wannan kuduri?
Indai akan gwamnatin Najeriya ne, to wani aikin da za a yi dole za a yi shi through ministry ko department ko agency. So gwamnatin Najeriya ta kafa abin da ake cewa climate change department a cikin wannan Federal Ministry of Environment. Kuma an kafa wannan department ne tun December din 2011. An kafa ta da duk wani aikin da ya kamata a yi a rage wannan iskan carbon da ƴan uwanta makamancin su, ko da yake kawo problem inda ake cewa climate change. National Climate Change Policy and Response Strategy. Wannan ne yake nuna mana menene problem din Najeriya da ya kamata a fuskanta kuna da za a ɗan yaƙi wannan iskan da ya fara yawa. Bayan an kafa wannan policy, wannan takaddan shi ne zai nuna mana inda za mu bi a rage, ko kuma wanda ya riga ya faru inda za mu yi mu turanci ana ce mishi adapting to abubuwan da yake faruwa in iskan carbon ya yi yawa a cikin atmosphere. Bayan an kafa wannan policy, mun kafa abin da ake cewa interministerial committee a climate change. Wannan committee din duka ministry da department da agency din federal government ne aka kawo su tare saboda su taimaka a ga ya za a yi implementing wannan policy din da sauran ayyukan da ya kamata a yi a cikin climate change.
Ta yaya sashin nan yake samun kuɗaɗen gudanar da ayyukansa?
Mun yi kokarinmu in dai har za a aiki za a yaki wannan climate change din, muna buƙatar kuɗi. Ya za mu yi mu samu a asusun duniya da ake da shi na climate change, kamar wanda ake cewa Green Climate Fund ko kuma Adaptation Fund? Ya za mu yi mu samu kuɗi mu yi ayyukan nan a cikin abin da ake cewa climate finance? Ba mu samu sa'a sosai a cikin wannan, amma mu a ƙasa mun zauna mun tunani yanzu ya za mu yi mu abin da cikin budget ɗinmu a cikin wannan fannin. Mun yi kokari an yi establishing abin da ake ce ma green bonds. Cikin green bonds din nan, federal government takan aje wasu kudade haka da za a yi project din da zai taimaka a rage wannan iskan carbon da ƴan uwanta. Bayan haka, Najeriya kamar sauran kasashen da suka yi signing abin da ake kira United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC, wannan taron duniya ne da aka kafa, Najeriya ma na ciki, inda za a zauna a yi tunanin ya za mu yi yaki wannan climate change din. So kowace ƙasa sai ta zo ta shiga inda za ta yi kuma ga abin da take yi. So a cikin wannan UNFCCC din, Najeriya ta mara aika abin da muke ce ma National Communications. Mun yi na farko, mun yi na yumi na uku, wannan kuma national communication a faɗa ne abin da ake yi a cikin Najeriya mu yi kokarin huma a cikin wannan yakin climate change. Sannan kuma akwai rahoton da ake ba da shi kowane shekara biyu, kuma wannan UNFCCC din ana ce mishi biannual update report. Mun yi na ɗaya, mun yi na biyu, muna kan yin na biyu. Sannan kuma sai aka zauna aka yi wannan abin da aka ce ma Paris Agreement. A wannan Paris Agreement din, duk wani ƙasa sai ta fito ta ce ga iya inda za ta iya sauke iskan carbon ɗin uwanta har lokacin 2030. Najeriya sai ta ce ita za ta iya yin 20%, 20 kenan, mu aka bar mu da kanmu za mu iya yi haka. In kuma duniya ta sa hannu ta taimake mu za mu iya yi har zuwa 45%.
To yanzu ina aka kwana?
Abin da ake ce ma Doha Amendment wancan shekaran da ya wuce, mukai signing din shi. Ba mu tsaya nan ba, mu kuma zauna mun kera wani takarda da akai akan yaya za a dubi inda iskan carbon yake affecting mata da maza, dan yana affecting din kowa daban-daban. Muka fitta abinda takarda da aka ce ma gender action plan, wannan Mr. President da kanshi ya approving, ya ba mu yadda mu yi. To muna nan dai da abubuwa da dan dama haka, muna aiki kuma da wasu ministry kamar water resources, Ministry of Water Resources and Rural Development, akan mu ga ya za mu yi mu sa duk wani aikin da za a yi a Lactat Basin area, ya za a yi a dinga duba ana kiyayewa da batun iskan carbon.
Mai sauraro, anan za mu ja burki a cikin shirin yanayi da muhalli na yau. Idan aka kasance da mu a makon gobe da bayanai a game da ayyukan da wannan sashi dake kula da al'amuran sauyin yanayin yake aiwatarwa, yanzu a madadin dokacin ma'aikacin sashin Hausa na muryar Amurka da bakuwar tamu Hajiya Halima Bawa Buhari, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake muku fatar alkhairi. Lokaci yayi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Da yake magana ta yanar gizo a wani taron harkokin tsaro da aka yi a Munich, Shugaba Joe Biden ya ce barazanar karuwar makaman nukiliya na ci gaba da buƙatar kula ta hanyar diplomasiya da haɗin gwiwa don rage haɗarin da ke tattare da rashin fahimta ko kuskure.
That's why we said we're prepared to re-engage in negotiations with the P5 plus one on Iran's nuclear program. We must also address Iran's destabilizing activities across the Middle East.
Yace shi yasa muka ce a shirye muke mu sake komawa kan teburin shawarwari da kasashen P5 plus one akan shirin makaman nukiliyar Iran. Dole ne mu tankare rikicin da Iran ke haddasawa a fadin gabas ta tsakiya, kuma za mu yi aikin haɗin gwiwa na kwad-da-kwad da kasashe kawayen Amurka na Turai yayin da muka ci gaba. Kalaman Shugaba Biden na zuwa ne kwana ɗaya bayan da Amurka tare da Jamus da Faransa da Birtaniya suka wallafa wata sanarwa suna bayyana maradansu akan Iran ta koma bin dukkan sharuɗan da aka gindaya a ƙarƙashin yarjejeniyar makaman nukiliyar Iran ta shekarar 2015 da ake kira JCPOA a taƙaice. Manyan kasashen hudu sun ambaci cewa Shugaba Biden ya ce idan har Iran ta koma kiyaye dukkan sharuɗan, Amurka ita ma za ta yi haka, kuma a shirye take ta hau teburin tattaunawa da Iran game da batun. A shekarar 2018 ne Amurka ta fita daga yarjejeniyar ta JCPOA ta sake sanya takunkumin karya tattalin arziki da aka dage a ƙarƙashin yarjejeniyar. Bayan haka ta sake sanya wani takunkumin akan Iran, haka kuma ta sanya takunkumin hana tafiye-tafiye akan wasu jami'an diplomasiyar Iran, ta kuma dauki matakin fara neman farfado da takunkumin da Majalisar Dinkin Duniya ta sanya wa Iran a baya. A 'yan watannin nan Iran ta dauki wasu jerin matakai da suka zarta ka'idar yarjejeniyar JCPOA, ciki har da inganta uranium a fili karara da kashi 20 cikin 100 fiye da yadda ta dauki alƙawarin yi a ƙarƙashin yarjejeniyar ta JCPOA, da kuma sarrafa karfin uranium, wani shiri na yin makaman nukiliya. Don kawar da matsaloli ta fuskar diplomasiya, ranar 8 ga watan Fabrairu, Amurka ta soke takunkumin da gwamnatin da ta shuɗe ta sanya wa jami'an Iran. Amurka kuma ta sanar da sauya matsayar gwamnatin da ta wuce akan neman farfado da takunkumin da Majalisar Dinkin Duniya ta sanya akan Iran din. Yanzu Tarayyar Turai na aikin shirya tattaunawa, amma ba a hukumance ba, wadda za ta hada da Iran da kasashen P5 plus 1, wato Amurka, Birtaniya, Faransa, Jamus, China da Rasha, da zimmar farfado da yarjejeniyar ta JCPOA. Mai ba da shawara kan harkokin tsaro na Amurka, Jake Sullivan, ya jaddada cewa Shugaba Biden ya kudura aniyar hana Iran samun makaman nukiliya, kuma a shirye shugaban yake ya tattauna saboda ya yi imanin cewa hanyar diplomasiya ita ce wadda tafi dacewa. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka, ni Shamsiyya Hamza Ibrahim da na gabatar da shirin, ke cewa mu zauna lafiya. Wassalamu alaikum.